haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alher Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makilli. A cikin sa'o'in farko da ya zama shugaban kasa, Joe Biden zai yi amfani da ikon shugaban kasa ya sauya wasu matakai masu tsarkakiya da shugaba mai barin gado yake dauka. Kana ya fara daukar matakan magance annobar coronavirus, inji shugaban ma'aikatan ofishin shugaban kasa mai jiran gado a jiya Asabar. Ayyukan farko da zai fara suna cikin aikin kwanaki 10 na sanya hannu akan umarnin shugaban kasa wanda Joe Biden zai yi na karkatar da akalan kasar daga alkiblar mulkin Trump ba tare da jira amincewa daga majalisar dokoki ba. A ranar Laraba bayan an rantsar da shi, Biden zai soke haramcin shiga Amurka da Trump ya dora akan baki daga kasashe da musulmi ke da rinjayi. Zai kuma mayar da Amurka a cikin yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris. Kana zai tilasta saka takunkumin rufe fuska a gine-ginen gwamnatin tarayya da tafiye-tafiye daga wata jiha zuwa wata. Waɗannan na cikin akalla abubuwa da dama da Biden zai maida hankali a kai da zaran ya kama aiki a ranar farkonsa a fadar White House, a cewar shugaban ma'aikatansa mai jiran gado Robert Klein a wata takarda da ya rubuta zuwa ga manyan ma'aikata. An kulle birnin Washington kana jami'an tsaron Amurka suna ƙara jan damara na tunkarin magoya bayan Trump da za su yi tattaki a manyan biranen jihohin Amurka 50 a ƙarshen wannan mako. Suna kafa shingaye kana suna jibge dubban dogarawan ƙasa domin kare irin tarzoma da ta fadawa ƙasar a ranar 6 ga watan Janairu. Hukumar FBI ta gargadi hukumomin 'yan sanda akan yiwuwar zanga-zanga da makamai a wajen gine-ginen majalisun dokoki a jihohi 50 na kasar daga ranar Asabar zuwa ranar 20 ga watan Janairu da za a rantsar da zababben shugaban kasa Joe Biden, wata tarzoma da magoya bayan Trump da suka amince da kalamansa na magudin zaɓe suke hurawa. Jihohi kamar Michigan da Virginia da Wisconsin da Pennsylvania da Washington suna cikin jihohi da suke amfani da dogarawan kasa wurin karfafa matakan tsaro. Ita ma jihar Texas ta rufe majalisar dokokinta har zuwa ranar rantsar da shugaban kasa. Daraktan ma'aikatan tsaron jama'a a jihar Texas Steve Macro ya faɗa da yammacin ranar Juma'a cewa bayanan sirri da suka tattara na nuni da cewa masu shirya tarzoma za su yi amfani da zanga-zanga da makamai su shirya aikata miyagun aiki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashen Jamus da Faransa da Birtaniya sun tilastawa Iran ta janye wani sabon mataki da ta dauka da ya sabawa yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015 da wasu manyan kasashen duniya. Suna fadin cewa Tehran ba ta da cancantar da za ta ba jama'a damar amfani da uranium. Kungiyar kasa da kasa ta makamashin atomic mai sa ido akan amfani da makamashin nukiliya ta faɗa a ranar Alhamis cewa Iran ta sanar cewa ta fara kafa na'urar yin karafen uranium. Ta ce Tehran tana ci gaba da aniyarta ta gudanar da nazari da kuma samar da uranium, cewa yana cikin batun da take yi akan samar da wani nau'i na makamashi mai inganci. Ana iya amfani da uranium wurin kera bam na nukiliya. Alhali kuma nazari akan samar da uranium wani abu ne da aka haramta a cikin yarjejeniyar nukiliyar ta haɗin gwiwar kasashe da Tehran ta sanya hannu tare da Jamus da Faransa da Birtaniya da China da Rasha da kuma Amurka a shekarar 2015. Tunda Amurka ta fice daga yarjejeniyar a shekarar 2018, sauran kasashe suna aiki tukuru domin tsare yarjejeniyar. Iran ta yi ta ɗaukar matakai na rashin mutunta yarjejeniyar, lamarin da ke tilastawa masu hannu a yarjejeniyar suna taimakawa Iran domin rage mata radadin takunkumi da Amurka ta dora mata. A ƙarshe, hukumar zaben ƙasar Uganda ta ayyana shugaba Yoweri Museveni a matsayin wanda ya lashe zaben shekarar 2021. Sojoji da 'yan sandan Uganda sun killace gidan madugun 'yan adawa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa Robert Kyagulanyi mai laƙabi Bobi Wine. Sama da motocin da kun kaya 10 cike da sojoji da ƴan sanda suka shige ƴan jarida wanda aka shinge su ƴan mitoci kalilan daga gidan Kyagulanyi Sentamu da aka fi sani da Bobby Wine. Wasu sojoji kalilan kuma suna sintiri da sawu a kusa da gidan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Sauraronmu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako, za mu duba batun alakar da ke tsakanin kafafun sada zumunta, wato social media da aikin jarida. Za mu duba irin rawar da irin kalubalen da kafofin ke takawa, musamman a wannan yanayi da duniya ke ciki. Yayin da miliyoyin al'umma suka raja'a a kafofin sada zumunta domin samun labarai, wanda a sautari labaran kan zama shafaffe, abinda ake cewa fake news a turanci. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya samu zantawa da Malam Yakubu Musa Uba da ke kamfanin dillancin labarai Najeriya, wato NAN, da Muhammad Ismail na kafar yaɗa labarai da ake kira The News Hawk, da kuma masana ilimi akan aikin jarida.
Da social media tana barazana ga kafofin yaɗa labarai, musamman ta yaɗa ta bayyanar da breaking news, kaman labari ya faru yanzu kafin masu men media su buga zaga social media sun fara buga breaking news din. Sai dai kawai in sun buga jama'a, tun yanzu jama'a sun fahimci cewa akwai labarin ƙanzon kurjen lokaci, ko sun gani dai za su saurara su tabbatar su yi amfani da su men media din wajen tabbatarwa hakan ta faru ko bata faru ba. Yanzu ka ko kaman a ce wannan zanga-zangan da ake, ko wani ya kashe wasu da sauransu, za a ga su social media ne za su ga rahotunan. Amma daga baya kafin su men media su zo su tantance labarin gaskiyan me ya faru su fito da shi, don na ga ta nan ne kawai dai suke barazana ga men media. Amma banda haka dai jama'a da yawa sun fahimci cewa akwai labaran ƙanzon kurege, akwai labaran ƙarya a social media, so yasa an sun gani za su ɗan jinkir daɗin su tabbatar. Sai dai akwai wanda ba su fahimci wannan ba, daga sun gani kawai sai su ci gaba da yaɗa. Abu ne da dole a san matakan da za a ɗauka wajen saboda irin wannan abu, shi ya sa ake ilmantar da mutane kamar irin su akan su check fact, yadda za ka yi ka tabbatar wannan labarin gaskiya ne a kuna ƙarya ne.
Kamar Yakub Musa shi ma Muhammad Ismail na kafa yaɗa labaran da News Hawk ya ma bayyana tasirin da ke akwai da kuma matakan da ya kamata a lura.
Ta kafar sada zumunta ɗin nan wani abu ne wanda yake za a ce zamani ne, wanda an ce zamani riga, wanda dole ne a tafi da shi. Sai dai akwai wasu kalubale, kamar yadda kake kafadi, akwai kalubale da yawa da ya zo da su, musamman yadda ake mutane wanda ba 'yan jarida ba ne, ba su san haƙƙin jarida ba. Kasan matsalar ma babba guda ɗaya ita ce shi wannan social media, kasa kafan watsa yaɗa labarai ɗin nan na sada zumunci ya maida kowa ya zama ɗan jarida. Da wanda ya san aikin jarida da wanda bai san aikin jarida ba, kowa ya zama dan jarida, shine babban matsalan da aka samu. Sannan kuma mutum yana da wani dama wanda dacan baka isa ka yaɗa labari ba, dole akwai wasu hanyoyi da zaka bi kafin a isar da sakonka ko kuma jama'a su san abin da kake faɗi. To yanzu daga ɗakin ka kana kwance, in ka ga dama sai ka ce sarki kaza ya mutu, wani kaza ya mutu, an yi gobara a can, an yi fada a can wurin da shauransu, wanda kana tare kuma ba tare da wani ya ce maka kanzir ba. To abin da yake kawo matsalan kenan, wanda kuma a tsari na demokradiyya da muke, kusan za a ce kowa yana da dama na ya faɗi albarkacin bakin shi. To sai dai kuma daman shine idan zaka faɗi dole ya kasance ka faɗi gaskiya. Shi yasa a ƙasashe da yawa in ka duba, ko kwanan nan ma Trump ya ɗauki matakai ne dakile yadda ake ta yaɗa labaru, wanda yake wasu basu da tushe akan, musamman a yadda yake tunani.
masana ilimin aikin jarida na ganin akwai babban kalubale da wannan kafa ta social media ta kawo, to amma kuma tana da nata alfanu ga su kansu ƴan jarida da ma kuma al'umma. Dr. Adama Adamu, malama ce a sashen koyon aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria, ta koyi bayanin tasirin social media ga aikin jarida.
Wato Haji Ibrahim, kafafen yaɗa zumunta na social media kafafe ne da suka riga suka zo suka tabbata, kuma dole zamani ya tafi da su domin zamanin ne ya kawo su. Babu yadda za a yi a ce zai kwace aikin jarida. A'a, social media ka shokan kanta ai kama aikin jarida ne, ma'ana ma'aikatan kafafen yaɗa labarai ya kamata su san yadda za su sarrafa su, su yi amfani da su gaya ta yadda za su bunƙasa aikinsu, ba wai su bashi ko kuma su bar waɗannan kafafi su zama musu kalubale ba. Abinda nake nufi a nan shine su kafafen yaɗa zumunta na social media dole ne ya kasance kowace kafar yaɗa labarai ta mallaki wannan platforms ɗin, ta mallaki su, ta yi ƙoƙari ta san yadda za ta sarrafa su, ta ilmantar da ma'aikatanta akan yadda za su sarrafa su domin su samu su tafi da ayyukansu yadda ya kamata. Saboda haka abu ne wanda ya kamata kawai a rungume shi hannu biyu. Ma'aikatan jarida ya kamata su san cewa idan suka bar social media ya kubce daga hannunsu ya tafi kacokan hannun al'umma, to a nan ne za a samu baraka. Amma tunda sun riga da sun san cewa su ne suke da haƙƙin faɗakar da jama'a labarai na gaskiya, labarai waɗanda ba na ƙanzon kurege ba, kuma da yawan jama'a da ake da su yanzu sun fi karkata ga social media, to kamata yayi su waɗannan ma'aikatan jarida su yi amfani da kafafen yaɗa zumunta na social media a wajen rahotanninsu, a wajen bibiyan al'amura na yau da kullum na al'umma, a wajen ƙaryata labaran ƙanzon kurege da jama'a suke yaɗawa ta hanyoyin bada updates akai-akai, wato su yi ƙoƙari su dinga faɗakar da al'umma akai-akai ba tare da gaggautawa ba. Ni wannan shine ra'ayina.
Dr. Adama Adamu kenan, malamar aikin jarida a Najeriya, wanda kuma koma da menene yanzu aiki ya rage ga su kansu ƴan jarida, musamman ma a wannan lokaci da kafar sada zumunta ke ƙara shiga zukatan al'umma.
Nasir Daniya, masanin ka'idojin kafofin watsa labarai da hukuncen yaɗa labaran ƙarya a Najeriya, musamman a kafofin sada zumunta, ya yi mana ƙarin bayani.
Kuma laifuka da muke aikatawa a wajen amfani da wannan kafofin sadarwa na zamani, wasu ko dai da gangan, wasu kuma ko ba tare da sanin mu muke aikata su ba. Ɗaya daga cikin waɗannan laifuka suna da alaƙa da rashin sani. Misali, mutane sun ɗauki cewa shi wannan Cyber Crimes Prohibition Act da Najeriya take da dokoki, ana tsammanin kamar social media da ya shafa. Kuma wasu social media mutanenmu sun ɗauki kawai Facebook da Twitter su ne social media. Amma wato abubuwa da suka haɗa da YouTube, abubuwa da suka haɗa da email, abubuwa da WhatsApp ɗin da muke amfani da shi, duk abubuwa ne na sadarwa ta zamani. So yanzu za mu ɗauki misali kamar yanzu abubuwa da ake na racism, kamar jinsin mutum da jinsin mutum sai kai wani abu da zai nuna ka hihita jinsin ka zuwa nashi ko wani abu. In kai wani abu wanda ada alaka da racism ko xenophobia, irin abubuwan ga da suka afku ba da daɗewa ba Afirka ta Kudu game da 'yan Najeriya da sauran wasu ƙasashe, 'yan wasu ƙasashe, to in kai ma mutum shi ko wani ɓatayya ko wata magana wadda ta nuna wannan bambancin launin fata ko kuma addini ko wani abu, to za ka iya tahiya gidan yari shekara 5 ko kuma a cika tare kuɗin da har za su iya kai naira miliyan 10. Sannan akwai wani laifi da ake kira cyber squatting. Shi cyber squatting kamar abu ne wanda mutane waɗanda suka san harkar kimiyya sosai suke yi. Kamar yanzu misali VOA, Voice of America, tana da website ɗinta ko portal da yake da domain mai suna www.voahausa.com. to yanzu kaman kawai daga Najeriya ko daga wata ƙasa sai mutun yanzu sai ya dai ya saci kaman BOAA sai ya ƙara A guda sai ya zama BOAAHausa.com to wannan yayi cyber squatting kenan shine ɗaya daga cikin misalai so in ka ari sunan wani ko ka ƙara wani sunan wani da niyyar cuta to shi kuma kai laifi wanda zai iya kai ka gidan yari shekara biyu ko kuma a cika tarar da za ta iya kai naira miliyan 5
masu sauraro a nan shirin dandali ɗan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da Nasir Daniya da Zahra Aminu Fage ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
a lokacin da mai girma shugaba Buhari ya hau mulki nawa ake sai da masara nawa ake sai da buhun shinkafa batun tsaro da yake magana a lokacin mu lokacin mulkin jam'iyyar PDP kafin da tana tsare jiragen wasu buhari ya samu kasar nan yadda yake tsammani ba haka yanzu ya same ta bayan da ya wuce gawar jiwa tattalin arziki ya yi kasa lokacin kuma kafin zai za mu ta miƙe
jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadarmu da ku a wani sabon shiri na tsakamawa muna fatan kuna nan lafiya kamar da muke a nan birnin Washington DC to yau za mu kawo muku kashi na biyu na muhawara da Ibrahim Abdulaziz wakilinmu na Yola ya shirya mana kan batun alƙawarin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da kuma ko an samu an cika su kamar da aka yi alƙawarin za a cika su din a cikin wannan shiri ne din za mu duba dalilan ko kuma wasu daga cikin dalilan da yasa har yanzu yaƙin Boko Haram yake ci yakin cewa da alƙawarin da shi Buhari ya yi na ganin bayan wannan matsala sannan kuma Buhari ya alƙawarin yaƙar cin hanci da rashawa shin ya ci wannan yaƙi din kuma shin mutanen Borno suna amfana ta wasu hanya daga wannan yaƙin na Boko Haram abin da yasa yaƙi ƙarewa kenan ba da ba haka za mu duba ko Buhari zai iya kammala wannan yaƙi cikin nasara kafin ya sauka daga mulki to ba ta da bata lokaci ba ga Ibrahim
a bari sa'a ta shau kaji abin da ya faɗa amma a matsayin ku ko a zamanin ku lokacin da gwamnatin ku take mulki na Gani ta PDP an ɗauki lokaci ai wannan matsalan Boko Haram an yaƙi cinyewa har zuwa lokacin da suka karɓa ko a naku me kuke yasa kuka gani yau fiye da shekaru 12 an kasa kawo ƙarshen wannan matsalan Boko Haram ne
to ma'aikata
ta kuma tunda
ya fara
karyatawa a'a wai ba ma so mu koma baya kai ka faɗa ne
da cewa a lokacin da mai girma shugaba Buhari ya hau mulki nawa ake sai da masara nawa ake sai da buhun shinkafa
za mu zo kan wannan muna batun maganin tsaro da kamu koma baya ya ci shehu za mu zo kan wannan
batun tsaro da yake magana a lokacin mu lokacin mulkin jam'iyyar PDP kafin da tana tsare amma yanzu duk da cewa dan Katsina ne yake mulkin shugaban kasa kuma dan Katsina ne gwamnan Katsina kawun shugaban kasa kanshi an sace shi yaya kuma talaka kawun shugaban kasa in dai har za a iya sace shi gwamnatin tarayya ta biya kudi a fidda shi wasu kuma an sace su an biya kudi an karɓo su amma a lokacin da PDP take mulki haka bai faru ba
bari mu dawo muna da batun maganin tsaron nan Dr. Umar Duhu kamar yadda kuka alƙawari kan cewa za ku magance tsaro wani batu da ake da ya shafi wannan tsaro shine na batun maganin kan cewa a shiru da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na duk da shawari da kuma kira da su 'yan majalisar ƙasa da na dattawa da sauransu da suka yi na wakilai kan cewa a canja shugabannin hafsoshin tsaro amma abun yaƙi wasu na gani kamar kan cewa wannan na ɗaya daga cikin matsalar da ya sa ma aka kasa kawo matsalar tsaron ƙarshe.
Ni abin da nake son faɗa kan maganar tsaron nan mutane ya kamata su san cewa fa maganar da jami'ar APC ta yi kawanta samun mulki 2014-2015 mutanen Najeriya kamata san cewa idan kana waje ba ka shigo gida ba ka san damuwar cikin gida ba. Kullum ko ana wasan kwallon ba idan ma wanda suke kallon kwallo a ginin talabijin da kuma wanda suke fili sun fi wanda suke cikin wasan ma iya wasa gaba daya. Sannan Muhammadu Buhari ya samu kasar nan yadda yake tsammani ba haka yanzu ya same ta bayan da ya wuce gwamnati ba. Tattalin arziki ta yi kasa lokacin kuma kafin ta wuce Trump ta miƙe. Saboda haka abin da nake so da mutane tsaron kasa fa ko kuma tsaron jiha ko tsaron angwani ba na musu gaba ɗaya ba ne na duk kowa da kowa ne. Yau kowa ya kawo shawarwari da yake da kyau dole jam'iyya shugaba Buhari zai amfani da ita.
Yawai batun da ake shi ne jam'iyyar ku. Dr. Umar Duhu, kan mu koma baya.
Shi da yake zuwa ibada a Saudiya. Kayan abinci da masarufi ba su sace a Saudiya ba ne.
Ina zuwa ba mu zo wannan ba.
A dinga tafiya da lokaci. Lokaci din nan shi yake canza abubuwan da yake faruwa a ƙasa da duniya gaba ɗaya.
To Dr. Duhu ba mu zo wannan ba.
Ake samu ana samun ruwan nan ma tana yawanta fiye da yadda take yanzu amma yanzu ruwan ta dara gutsai wata za ta zo ko da karfi ta yi barna ta yi bala'i da ba a samu wannan bala'i.
To Dr. Duhu.
Duhu.
Ba mu zo wannan ba mun haizu da muna batun maganar tsaro kar ku kai mu can za mu zo batun da muke yi shine na batun misali jam'iyyar ku take mulki a Najeriya ta APC yan majalisar wakilai da ta ita take da rinjaye amma suka ba sharan kan cewa ya kamata a sauya shugabannin hukumomin tsaron nan sai aka taki wasu na kaman kan cewa wannan daya daga cikin matsalar da ta kawo ita jam'iyyar samun rashin samun nasara kan matsalar tsaro.
To ka gani shugaba kullun shi yake da wanda yake aiki da su wanda kuma yarda za su masa ayyukan nan walau ya fi amincewa da wayannan mutanen walau ya gaskata wayannan mutanen za su biya masa bukatunsa a lokacin da ya kamata ya sha karfin wannan yaki da ta'addanci wallahi shi yafi sani amma mu addu'a mu shine mu ba shugabanni goyon baya duk a sha kan wannan tsaron amma ni sana shine duk lokacin da mutum aikinsa ya gaza ya kamata a sake mu a canja shi ina cikin ra'ayin wanda yake kira a kan cewa a sake wannan shugabannin tsaron Najeriya nan a kawo masu jini a jiki wanda za su yi wannan aikin kuma a sha kan wannan fadan da ake da ta'addanci da kuma yaki da masu sace-sace mutane da sauransu. Ni ina bai shawarar cewa inda hali shugaban ya ji koke-koke mutane ya sauye wannan shugabannin tsaro na Najeriya gaba daya a kawo sabbi domin mai ka duba.
A baka sai lalle ba kenan?
Aikin soja. Ina so ne a ce ya zama shugabannin sojoji ko shugabannin sojojin sama na ko na kasa ko ta ruwa. Amma yanzu sun shekara biyar da sauran suna sama suna kan mulki to ya sa wayan su daga cikin har sun yi ritaya ba su samu sun kai wannan makamin ba.
Saboda Dr. Duhu za mu dawo.
Aiki ya kamata a yaba mata amma kuma a sauye su duk a kawo da su mana wannan aikin mu ji ma mutanen Najeriya ka san dole da aka canja aka ce motar ka ta ta yi a kullum ka injin oil baka canja ba ranar ka sa sabu za ka ga injin ma ta miƙe su saboda haka kira
amma Duhu
a sauye su a kawo sabbi wanda za su wani aikin a karfa da wannan fada da yan ta'adda.
To ba da za mu dawo gare ka amma wani zai tare ka mankanci watakila ita jam'iyyar ta kubata da ta cewa ne akan yadda ake shugabancin kasar barin kuma ga shi Barisa H. Shehu ku a matsayinku ne a daya kuka gani batun kiran da aka yi kan cewa a sauya shugabannin hukumomin tsaro.
Alhamdulillah ni dai kaman shi Dr. Duhu ya so sani inda nake so wanda kuma ina so Umar matashiya ne akan abin da ya kula. Ya tabbatar wa duniya cewa shi mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ba abin da al'umma suke so ya ce ba. Tunda dai jami'an tsaron da shi Duhu ya ce shugaban kasa ya fi yarda da waɗanda yake ga su za su mar aiki. Allah ya nuna gazawansu. Al'umma kuma gaba ɗaya sun yarda sun gaza har ma 'yan majalisu na tarayya sun yarda sun gaza sun ga sun yi a canza su ya fi ya canza su. Menene irin rashin canja sunan shi da ake yi ne ko kuma dai akwai wani manufa ne dama na wannan ta'addancin. Allah ya sa daga bakin shi maganan ya fito kuma shi ɗan jam'iyyar APC ne mu yayin jam'iyyar PDP kanmu yana ɗaure mutane ne an ce su ne jami'an tsaro wanda kuma mun sani gwamnatin nan ba dukiyar da bata kashe ba a ta fannin tsaro amma kullum abin tabarbarewa yake wanda har ma ya kai muna ganin koke-koken wasu ƙananan sojoji kan cewa ana kai su daji zubar da su ba a ba su alawa an raba su da iyayensu an raba su da iyalansu hakkin su ba da ya dace a ba su kai har kama akwai lokacin da na gani ana nunawa a video wanda kuma ina kyautata zaton a cikin masu sauraron
wannan zargi ne amma ya kake ganin kamar kan cewa domin ana zargin kan cewa watakila ma ko cin hanci da rashashi yasa mun yake ce yake cinyewa
to ai babban kakin Najib General Buhari wanda kuma ko an san shi da shi shine ya yi cin hanci da rashawa wanda in har kuma matsalan cin hanci da rashawan ne yasa yake cinyewa talaka sun ga lallai a ce dama an buye ne da sunan yaƙi da cin hanci da rashawa domin a samu wannan jagorancin al'umma.
To ba da wato bari mu je ga shi a ɗan APC. A'a kai magana kai magana sosai.
Koki kamar a wannan gari.
To me zaka ce kan abun da yake shehu ya faɗa?
Magana zargi ne a dena amfani da magana zargi ne a lokacin zama shi ne magana da wanda za a yi amfani da ita. Zargi ne kundin baran da shi ai loya ne ya san mene ne ake nufi da zargi.
To ba da ma Dr. Duhu. Dr. Duhu. To Dr. Duhu.
To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To Dr. Duhu. To mu je mu kai inda za a kai wajen kuliya a tabbatar cewa an hukunta wannan mutane.
To Dr. Du.
Da kawo shi da Muhammadu Buhari ya yi wata magana. Ya kai magana akan dan takarar gwamnan jihar Edo. Me ya faɗa? Yace to kuma NPDP ku je ku cire ta dinke na gwamnoni ku guda biyu. Ko da ka wannan duka ku da ake ce in ba randa ko ta daure ka ba to dole mutane kamar da fara dokar Najeriya sai randa aka daure kan ba haka ba dole ne ka kula sai randa kuliya ta bada jawabi.
To Dr. Du.
Sai ya magana akan da ke zargin ka da shi.
To Dr. Du. Dr. Du. Ina kai ka Dr. Du.
Muna kan kokari kuma magan da na faɗa akan zaman tsaron nan.
A'a kada mu
ne ce wani shugaban kasa bai sa abin da yake ba. A'a yau idan ana yaki ma ya nuna cewa ba a canza shugabannin rundunar sojoji da sauransu saboda haka yanzu mun samu kanmu a saka mai wuya ne wanda dole ne ko a yakura ya canza su kuma ya aiki da su sai fi sanin inda ruwan nan take yawa ɗauki a Najeriya kan take nan.
Saurare ni to naji
mu ɗauki ga ƴan Najeriya da sauransu a yi abin da ya kamata don a yi zama tare. Amma magana ce ba amfani da ra'ayin ƴan talakawa to wannan kuma ba daidai ba ne don shugaban kasa Jalal Muhammadu Buhari bai damu da wani mai hannu da shuni ba ya fi damuwa da talaka da yake kasa don talaka ya samu abin da zai ci ya samu kuma ya amfani abin da zai walwala da shi shi ya tabbata cewa shi ɗin nan shi ma ba bar shi a baya ba.
To a gaishe ku malamai. To na za mu tsaya sai Allah ya kai mu mako na gaba mu dawo mu ci gaba da shirin da kuma saurarin wannan muhawara din da a cikin muhawara ta mako mai zuwa za mu ji wasu daga cikin zarge-zargen da ake yi wasu daga cikin ministocin shi Buhari game da cin hanci da rashawa sannan kuma za mu ga ko Buhari zai iya kammala wannan yaki na Boko Haram kafin shekarar 2023 lokacin da za a zo ƙarshen wa'adinsa na yanzu. To a madadin shi Ibrahim Abdulaziz da bakin nasa da kuma Garas Alera Abdu da ta shirya mana ta haɗa mana wannan shiri ne a Dimu Safan Sokoto daga nan Washington DC nake muku bankwana a huta lafiya.
Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraronmu kai tsaye a tasharmu ta VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraronmu kai tsaye a shafinanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye mu baki daya na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Da alheri.